Hatırlığa sınav ayıp olan Sürek Barakatuhu Buna Hatice'de Kocamuk Allah Subhanahu ve Teala Yuna Özgün Tansım Ağa Fikir Rai Yuhu Karakes Allah Asba Üçgün Demi Anna Safiya Fatıma da Adamba Allah Sa Munda Çiğit El Kharan'a Keçiki Yuhu Ama Sıkın Ba Muna Kara Cetide Kocamuk Allah Subhanahu ve Teala Ve Mana arzikin tasowa cikin rayuwa kuma ci sallar asuba a cikin jami'i a wannan safiya fata mu da addu'a mu Allah ya sa mu dace da alkhairin da ke ciki kullum ina tuna mana wannan ni'ima saboda wata rana za a yi sallar asuba babu wata rana za a yi sallar asuba babu kai wata rana za a yi sallar asuba babu ki wata rana babu sallar asuba yi sallar asuba babu ko ɗaya daga cikin mu saboda haka idan kana tuna wannan ni'imar zai ce ma fara maka wajen cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nushur kullu lokaci idan ka samu kanka cikin rayuwa bayan wannan kuma sai ka taso ka bugo Allah ka taho ka samu sallar asuba tare da masallata warka'u ma'al waqi'i sai ka zo ka samu sallar asuba a cikin jami'i Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda malaikun da zasu zo su yi ni da mu za su zo lokacin sallar asuba idan suka koma da al-Asr Allah zai tambaye su kaifa taraktu ibadi ya ko barbayina sai su ce mu zo mu zo sallah ko mun ba su sallah ya kake garin baka sallah asuba cikin jami ya kake garin baka sallah asuba cikin jami ya ga ba za ka shiga cikin wannan record ba Allah ya sa mu dace dan uwa kamar da kowa ya sani shawara tafiya halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muka shaji ta abubuwa guda biyar da yace a ribace su kafin abubuwa biyar kishiya su samu wata a duk lokacin da ka kalli rayuwa wa'annan ababen kyauta Allah ya ba mutum ko suna zuwa maka ba tare da wani effort ba to idan ka kyale baka amfana da su ba to za su zamanto maka asara hadisu Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa iqtari khamsan qabl khamsi karima ci abubuwa guda biyar wa'annan ababen duk lokacin da ka ji su ka ji sun zama sabbi saboda za ka ga gauna kusana kai ya samu dama bai amfani da ita ba ko kai kanka ka samu lafiya wata rana ka ji baka da lafiya ko haka za ka ji za ka ga abubuwa suna faruwa riba ci abubuwa guda biyar kafin abubuwa biyar su riske ka hadisin nan yadda ka san a Najeriya aka saukar da shi yadda ka san a kan dan Arewa aka saukar da shi a wannan zamanin riba ci abubuwa guda biyar na farko rayuwarka kafin mutuwa na biyu kuruciya kafin mutum ya tsufa ya zama mutum ba zai yi aikin komai ba na uku wadata kafin rashinta na hudu damar aikata wani abu kafin rashin wannan dama sannan sai na biyar abun nan sihataka qabla saqamik lafiya kafin me rashin lafiya wannan abubuwa guda biyar tsada ne da su mu sake koma mu yi musu kallo na tantancewa rayuwa kafin mutuwa nawa ka bayar Allah ya bagara maka rayuwa wani kwarin sa ake wani ya yi sati biyu wani ya yi sati uku wani shekara biyar ya koma ko ba kallo wanda ya ko kila ma jaririn kuma ya rasu kila wani kanka ya rasu kai ga kanan kai shekara 30 40 50 60 kana ta matsuwa zuwa ga Allah kana ta matsuwa zuwa kabari nawa kai bayar aka baka babu saboda haka falala zalika fadlullah yuti man yasha Allah yana bada falala Allah ya baka falala ni ma ya bani saboda dukkan wannan mun shekaru dai adadin shekaru ka gani sai na biyu kuruciya saurayi a mahanga ta musulunci tun daga shekara 15 har shekara 40 hatta iza balag ashudda wa balag 40 sana zafi ta guje kajena ba gajiya ba ka jin wata kasala saboda kai saurayi ne to idan ka bari lokacin sawartakan nan ta tafi a banza ta tafi a shirme ta tafi a neman duniya ta ne ta tafi a neman abin da ba shi Allah yake son ka san akwai gaya akwai abin da Allah yake so mu cimma yake so mu cimma a duniyar nan da zo mu amma in ka tafi da rayuwarka a hanyar da ba shi Allah yake son ka tafi da shi da ita ba
to ka zaba wa kanka asara bal kana cikin asara da nasi na Qur'ani innal insana lafi khusr Allah ya ce wal asr lalle dan adam yana cikin asara innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin asara wal asr ina rantsuwa da lokacin asar ko da lokaci sai suwa illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sai ababi sai mutanen nan guda hudu wanda suka yi imani suka aiki nagari suka yi wasici da gaskiya suka yi wasici da hakuri wannan su ba sai asara rayuwa ba to amma yau matasa mai guda nawa ne an ibe da yawa an tafi da su wajen kallon bal wasu an tafi da su wajen shaye-shaye wasu sun bar karatu wasu kuma suna nan suna ba ilimi suna crypto sun bar sana'a sun bar karatun addini sun bar karatun Qur'ani na tambayi wani ce malam yanzu kana ganin wani abu zai rike mutane ce a wannan ai sunan shi side hustle na ce to a dauke shi a matsayin shi na side hustle in dai ka san ba zai rike ka baka ci abinci da safe da shi baka ci da rana ba baka ci da dare ba to ka bashi matsayin da ya samu kanshi side hustle din a bashi a cikin lokacin kamar a bashi na side hustle jama'a an sace mana matasa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin a ce an dawo matasa sun dawo a iya mahangar da zan iya gani a ce sun dawo suna rike da addini ko kuma suna rike da sana'a ko suna rike da karatu ko suna rike da abin nan kuma ban ga maka duk yanda zaka ce haramun ne ba za su saurare ka saboda baka da ita gwamnati ba ta taimaka ba masu kuɗi ba su taimaka ba al'umma gaba ki ne ba ta taimaki matasan ba an fahimci karatu sai aka basu a wani ansu expose suka zo aka basu a bola wajen daɗin ɗauka bolar talauci bolar rashin aiki bolar rashin manufa bolar rashin ba su san menene ake ina aka nufa da rayuwa ba kawai sun ɗauka ce a yi kuɗi ne a'a ba ana yin ilimi don kuɗi ba ne akwai ilimi ya fi kuɗi ana ilimi saboda sanin rayuwa amma sai mutum ya ɗauka tun da sai ya samu kuɗi a wata hanya to shi ke ba sai ya ilimi ba a'a ilimi ya wuce haka darajar ilimi ta wuce haka ka tsaya ka kalli komai ilimi ya kawo shi motarka hansar ɗinka hatta carbon da kake ja ilimi ya kawo shi kuma rigar da kake sa ilimi ya kawo ta so ilimi da kake gani ya wuce a ce dan kuɗi ake yin sa so shi yasa da mutum ya samu ta hanya da zai samu kuɗi sai ya daina yin ilimin shikenan kuma sai a koma baya karamu wa shababaka qabl haramin ku duba fa inda manzo Allah ya hango mana wannan shawara tun kafin shekara 1446 amma yau an sace wani matasa matasa ba alƙibla matasa ba manufa duk rayuwar da kake in baka da manufa za ka yi ta wannan aka ce idan ka bi hanyar da ka san da zaka je ba to ko wace hanya ta kai ka ko bari in ga maka idan kana rayuwa ba manufa da yawa mutane za su dauke ka su dauki hayar ka saboda su cimma manufar su wa'annan maƙiya Allah maƙiya addinin Allah maƙiya musulunci maƙiya matasa sun saye matasa a dalilin an ba su kaza samanan kare rayuwar ka ta wuce a saye ta da kuɗi lokacin da zaka nemi aljanna shi ya kasbe ka aka baka kana da nadan ne bi samani baksin kare sai shawara ta gaba daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwa da kuma samartaka sai wato ko dama rarar lokaci faragha qabla shughl rarar lokaci ta aikata wani abu kafin a ce ya kuce jama'a ku duba yanda muke samun dama musamman dan arewa in ya samu dama ba iya amfani da opportunity ba sai kyalita sai ta kuce sai kuma ya rika cizon yatsa sai rika dawowa yana complain bayan kuma an baka dama ka samu dama ka taimaki naka karka ba mu ce ka taimake mu ba ka taimaki naka ka taimaki al'ummarka amma jama'a sai mu kasa ka rasa tsoro ne ka rasa bugunta ce ka rasa bakin ciki ne ka rasa baka ya fi son a ce masa Allah ranka ya dade shi kadai ba a amfani da dama idan ta kuce waɗanda ba mu ba idan suka samu dama su kuma ba sa wasa da ita duk waccan siffar da na faɗi maka na kasala da kuma rashin taimako kekeniya tsakaninmu su kuma sai su ainihin mayar da ita da ƙarfin gaske a yi samu wato ko utilizing ɗinta to the fullest damar daga wancan ya kasa amfani da ita manzo Allah ya gaskiya shi wa faraka qabla shughli damar da zaka samu taimakawa ko damar da zaka iya aikata wani abu kamun ta kuce karatu dama ne taimakawa ne dama ne ka nemi hatta dukiyar dama ne in baka sani da ake season opportunity ba opportunity comes but once kana aikin ka kana sana'ar ka akwai wasu damammaki da su ta sa ga yawa tana zuwa kusa da kai suna ta wucewa ki ba ka ma lura da su ba to ka sa ido mai hankali shi yake lura da me yake zuwa kusa da ki yana wucewa yana lura afala taqilun afala tafakkarun ku ruba inda Allah yake zargin mu kai magana tunani da kuma amfani da hankali sai kuma na hudu wadata kafin rashin ta Allahu akbar wadata kafin rashin ta bayan wato ko lafiya bayan rai da lafiya dan adam ba abin da yake ji yana so kaman dukiya dukiya mutum zai bada ita saboda ya samu ransa ya cece ransa dukiya mutum zai bada ransa bada ita saboda ya samu lafiyar sa amma bayan wayannan ku to sai dai wani abu kuma can nesa dan adam yana san dukiya shi sa Allah subhanahu wataala duk inda ka ji an ce jahilu bi amwalikum wa anfusikum da dukiya take fara zuwa inda ba zaka ji ba dukiyar ka taje yi amfani da dukiyar ka ka sayo kanka da du'ar bayan Allah talakawa da ihsani da taimakawa kar ka yi wa kanka ruwa kar mu rika yi wa kanmu ruwa kullun kana tunanin kai ne Allah wallahi duk talauci da muka shiga bai kai na safai ba yanzu da Allah akwai wanda yake kayansa ɗaya ne a cikin mu akwai wanda yake kayansa biyu ne a cikin mu akwai wanda yake ya fito bai san me zai ci wani an jima safai ba su Abi Huraira nan da suka rawaito wani hadisi za a ba ma su ba ma gidan kai yanzu kana da wurin kwana ba ma gidan a cikin masallaci yake yiwa ta yiwa ta yiwa sashi zagaya ko su kai ziyara so da haka amma da haka sun iya sun miƙa sun iya sun baya in aka ce ana neman taimakon masallaci kakkai wa kanka ruwa in aka ce ana taimakon wani addini musulunci kakkai wa kanka ruwa wallahi asali shi wannan shine dukiyar ka abinda ka taskance a cikin aljihu da wanda ka ajiye a cikin mota da wanda ka ajiye a cikin account da wanda ka ajiye ka sai asset wani fili ko wani gida ko wata sana'a ko wata sha'a da wanda ka kai fixed deposit a kasashen getare dukkan su na marayu idan ka fadi ka mutu Allah ya riga ya raba gadon da kansa yusikum wallahu fi auladikum lizakar mis hazul unsay saboda haka wanda ka mika ya tafi lahira wanda suka taimaka mana speaker nan har take kara kamar yadda take Allah saka musu alkhairi mun yi magana za a gyara masallaci tunan na ce a kawo bulo har yanzu ba mu samu wanda za su kawo bulo ba za a sa tiles a sa drainage har yanzu amma kan mu yi kan mu ruwa waɗansu daga cikinmu sun taimaka an ba ni wannan canopy to kar ka bari waɗansu su yi ta tafiya da lada kai kuma kana nan gobe kiyama mutane suna wucewa kan siraɗi ne a ƙarfin aikinsu waɗansu za su wuce kan siraɗi kalbar ilhaf kamar walƙiya wal sun tsallake sarari kai Allah ka samu na cikin su jama'a ba ce amin ba yana daga cikin aikin mutum kaga mutum yana tarawa nafila yana tarawa sadaka yana ta dauka cewa bai san me yake ba sai ga ranar za ka gane ya san me yake wa'in su za su wuce kamar iska kar rih al mursala kamar iska ayyukan su sun tsallakar da su wa'in su za su wuce kan sarari ka ajawidul khair kamar abunan doki gudun doki haka an su za su wuce su ma ba su fada ba an ci nasara kamar ina irin a b c d din na makaranta wa'ansu kuma za su wuce kamar tafiyar mutane wani jama'a rarrafe zai yi a kan sirade saboda tsabar aikinsa babu yawa tsabar aikinsa babu kyau rarrafe wani kuma yana jan ciki, kugiyar sirai tana farke masa ciki, da haka yana jan ciki, yana jan ciki da haka zai kai. Shi ma fa ya tsira kenan fa. Akwai wanda ba zai tsira ba, jama'a sai ya fada. Allah ka tsare mu. Allah ce wa in minkum illa waridha. Kowannan mutum daga ciki sai ya cika da takuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah ce summa najil lazina taqaw. Sai mu tsayarta da wanda suka ji tsoron Allah. Allah ka zamana cikin su. Sau da ka karkar miƙa, karkar miƙa iyayenka karka manta da su, wajibinka karka manta da shi, saboda muna da aiki a gaba. Ba a yi shawara da kai ba ka halice ka aka kawo ka duniya, ba a yi shawara da kai ba za a kwace ran, ban ma ta faƙat ƙamar kiyamatu, duk wanda ya bari ya mutu kuma kiyamarsa ta tsaya. Sihhataka qabla maradi, lafiyarka. Jama'a, lafiya guda biyu suna da muhimmancin gaske, lafiya ta jiki da lafiya ta ƙwaƙwalwa. Dan Allah ya haɗa maka wannan lafiyoyin guda biyu, to ka gama samun ni'imar duniya. Lafiya asali dan adam Allah ya halicce shi da lafiya. Lafiyarka ka kula da ita, ka riƙa wato ko taimaka jikinka, kar ya zamanto baka kula da shi. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah ya wajabta ya hukunta ka rika kyautatawa, ku kyautatawa akan komai. Motar kan baka kyauta maka za ka sai da kai wata rana. Kayan ka idan baka kyauta musu ba su daɗin kallowa, ka gani? Matar kan baka kyauta mata ba ta girma kawa, ba za ta yi maka abin da ka fi so ba. Baka ɗan gidanka haka al'umma. Yanzu al'umma kowa shi kenan da ya samu dama, shi kenan sai ya sace. Da ya samu dama an ƙi a kyautatawa ƙasar. Kowa ya koma yana kallon kansa, baya kallon ƙasar. Babu kishin al'umma, babu kishin ƙasa, babu ci gaba. Ana tafiya a haka, ana tafiya a haka. Jama'a, za a kai ƙasar nan lokacin da za a ce ƙasar nan ta yi wa wahala. Yan an kai ma lokacin ta fara, an fara kai lokacin ta fara yi wa 'yan ƙasa wahalar da mutane ba su iya zama ba. Ta yaya za a yi? Ka duba abinda bayan BC suke fara. Ba daɗin ji, ba daɗin karanta. In wannan abin ya tabbata. A ɗaura nan, a ɗaura nan, ana tunanin mai zai ƙara akan duk. Jiya ina ta ja in ja da mai saida abin nan mai bumburoto. Malam 12,000, malam 11,000, kana sayan lita 100,000, yanzu an ce ita ma ta ƙara. Ina za a ji? Allah bai yi mu da talauci ba. Allah ya yi ɗan Najeriya, ‘yan Najeriya Allah ya musu arziki. Sai dai rijiya ta baya, guga ta hana. Jama'a, saboda arzikin da Allah ya mana ƙasa wannan, ko ƙasa an ka iba a cikin ƙasar Najeriya, an ka je za a yi blow inji da ita. Duk wai da duniya Allah ya bamu, akwai lokacin zafi, akwai lokacin rana, akwai lokacin za a yi noma sau biyu a shekara. Duk wata ƙasa take da wani arziki har da aka bamu shi a Najeriya. Akwai fetur, akwai gold. Shi yasa wato ko wani wurare aka hana su zaman lafiya, saboda ta iban gold ta ƙarƙashin ƙasa. La haula wala quwwata illa billah. Bangaren Maiduguri nan, Al-Mustafa na bayani cewa akwai wani abu min suna wani abu wani mai tsada, California, yawa mai tsada. Allah bai yi mu talakawa ba a Najeriya, ma duk wanda ya taimaka muke shan wahala, ya Allah ya hana mu jin daɗi, Allah ka hana masa. Sannan shawara ga dukkan wanda yake da muƙami, ga dukkan wanda yake da position, ko yake da influence, ko yake da connection, ko zai iya bada shawara, ya bada shawarar cewa talakawa ana wahalar su, talakawa ana shan wahala, ƙasar nan tana shan wahala, babu wani wanda yake neman na kansa face yana jin jiki, saboda a hankali ake jin jikin mutane. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a sa mutum ya zamanto shugaba na al'umma ba sannan ya azabtar da su ko ya ha'ince su ba ce Allah ya haramta masa aljanna. Kai ka duba irin kayan da zaka je gobe kiyama da shi ɗan Najeriya, kai ko ɗan zansu ne suka ce maka Allah ya saba su yafi ba ai aiki ya same ka ɗan zansu kawai. Balle a ce ɗan Abuja gaba ɗaya, balle a ce ɗan jiha gaba ki ɗaya, balle a ce tax system ko kuma jihar ka gwamna ya san kai maka you have case to answer, ko minister agency ka you have case to answer, ko senator distinguished kai ma you have case to answer, akwai constituency ka ka gani kowa yana da abun nan. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai ya Allah ya taimake mu, Allah ya sa shugabanni su ji tausayin mu, Allah ka kawo mana sauki, Allah kawo mana dauki tsaro, bangaren tsaro shine yake daukan lamba ta daya saboda shine zai bada dama in noman ne ayi, in zuwa kasuwan ne ayi, in karatun ne ayi, in babu tsaro duka mu abin da ka sani na cigaba zai samu, duk wani abin da ka sani na sharri zai iya samun kai idan babu tsaro. Ana jin wannan dake da kudin da kake nema da lafiya da kansa duka tsaro shi yake daukan lamba ta daya. Akwai mutanen kirki a cikin mazaman tsaro, akwai kuma wanda suke sun riga sun yi compromises na baragurbi. Allah saka wani sojoji yan ta'adda a ba mu dama ka gani sati daya sun zama labari, amma shi soja na amfani da doka, yana da amfani da doka da order, yana bukatar order daga sama ku shiga ku je ku yi masa kace-kace ba ba da order nan gwamnan zamfarni ko wani kasan ki ce ya sha yaji an ce a janji sojoji daga inda aka aje su, yayi magana abu ya rasa me yake faruwa, ba me yake faruwa. Ya sani ji ba zai faɗa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki. Za mu yi ta haɗa mutane da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana da ran mutane a hannunsu, zuciyar mutane a hannunsu. Subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda muka dai zama daidai, Allah ba mu ladan shi, abinda muka dai zama kuskure Allah gafarta mana. Subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ba mu ni lafiya.
Alhamdulillah.